الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan farfajiya ta gidan radio Al-Huda a yau 14 ga wata na 11 watan Zulqa'ada, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1441, wanda ya dace wa 5 kin watan 7 miladiya ta 2020. Insha Allah ta'ala, ƴan uwa musulmi, takaitaccen lokaci ne da nake so in gabatar da takaitacciyar nasiha zuwa ga uwaye mata, ko kuma a ce zuwa ga diya mata. Iya daga cikin abin da yasa ake bada muhimmanci game da abin da ya shafi mata, saboda su ne waɗanda idan suka gyaru, to da izinin Allah al'umma za ta kai labari. Amma daga lokacin da ya zamanto tarbiyyar, ko kuma a ce ɗabi'u da halaye na mata ya sukurkurce, ya shiga cikin wani yanayi, to wallahi ina mai tabbatar muku da cewa kowa sai ya ji a jikin shi. Saboda irin miza da ɗaukaka da daraja da mutuntawa da matsayi da addinin musulunci ya ba ma diya mace, wanda kusan ita ce muharrik, al-muharrikul asasi, bimana ita ce take motsa kusan komi ya tahi a yanda ya kamata. To idan ta zamanto mutum ne ya kirki, to tabbas bi idhnillahi zai zamanto karkashin ta an samu mutanen kirki. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih, walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kyakkyawar bishiya ita take bayar kyakkyawan diya. Bi ma'ana idan ya zamanto waɗannan matan sun gyaru, to da izinin Allah yaran da za a riƙa ƙyanƙyashewa, saboda suna biyowa ta hannun waɗannan mata wanda kusan kuma su ne suke la'aba dauri fa'al a cikin abin da ya shafi tarbiyyantar da waɗannan yara. To kaga idan mace ta gyaru, al'umma da yawa za su gyaru. A daidai lokacin da idan ta lalace ta zamanto ƴar kamun iska, bata san inda aka sa gaba a cikin rayuwa ba, ya zamanto sharholiya da rashin sanin ya kamata ne kawai ta sa gaba a cikin rayuwanta, to ina tabbatar muku da cewa ba ita kadai za ta tahi ba, sai ta ja da yawa kuma sun tahi. Dukkan mutumin da zai lura akan cewa lalle waɗanda suke makiya musulunci suna so su ci musulmai da yaƙi, amma ta ɓangaren diya mata. Da haka za ka riƙa jin ƙungiyoyi kala-kala na ɗiya mata, masu kula da karatunsu, masu kula da wane ne, masu kula da haƙƙinsu, masu kula da wane ne. Kai ka ce su mazan sama ce ta tsage suka zubu, ma'ana ba su da wani haƙƙi. Yanzu misali ka ɗauki wajen karatun boko, za ka ga ONG da yawa za ka samu waɗanda suke kula da karatun ɗiya mace, amma ba ci a ɗa namiji. Shi ba damuwar mutane bane ba, ya lalace ya zama dan fali, ya zama mashayi, ya shaye-shaye, da ana gaba komai bane ba. Su dai kawai diya mace, me yasa? Saboda idan aka jayo ta aka fuzgo ta ta hutu, to fa kuma sai yanda hali ya bada, yanda ka san zaki ne ya kubce a cikin gari. Ba wani mutum dan jarumtan ƙarhi ya ce ya tunkare shi, sai dai dubara da hankali irin na dan Adam. Ya san cewa yanda za a bi ya biyo hanyoyin da zai metrizan shi, amma ba ta ɓangaren ƙarfi ba. Al'ayyati hal, waɗannan mutanen suna so su gurɓata tarbiyyar ɗiya mata, saboda in matan suka lalace, to su mazan sun tai tare da su, kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka insha Allah ta'ala. wani bawan Allah yake cewa bai ga mutane wanda suke ba suke da ragaggen hankali ba kamar mata yasra'na dhallubbi hatta la haraka lahu wa hunna ad'afu khalqillahi insana za su samu mutumin da ake gama yahi kowa hankali a cikin jama'a mutumin da ana ga cewa ne tsatsi ne bayya da matsala amma wallahi idan mata suka tuso shi suka sayo shi gaba to fa yasra'na dhallubbi hatta la haraka lahu sai ta kai bayya da magana bayya da motsi a daidai lokacin da wahunna ad'afu khalqillahi insana ta bangaren sinadarin halittar da ubangiji subhanahu wataala ya zuba a jikin da namiji da wanda aka zuba a jikin diya mace na da namijin yahi karhi amma kuma ita ma akwai irin salo da hikmomi da ubangiji subhanahu wataala ya bata wanda suka wuce hankalin sanin namiji da haka ake so cewa sulalace in suka lalace kenan komai zai zamanto lahiya law a bangaren su wadanda suke neman su lalata mu da haka jan hankali zuwa ga diyamace wani abu ne wanda yake da muhimmanci kuma bai kamata a nuna kasawa a kai shi ba ko kuma a yi zaman to ba shi kulawa ba saboda irin matsayin da ubangiji subhanahu wataala ya damka wa su diyamata a bangaren da ya shahi zamantakewa indai na addini ne a dalilin haka akwai wasu yoyi da dama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwar shi ya fuskantar da waɗannan wasiyoyi da waɗannan nasihu zuwa ga diyamata wanda waɗannan nasihohi ko kuma jan hankali sune za a riƙa gutsurowa insha Allah ta'ala a cikin wannan zama gurgudan yanda hali ya bada mu ga irin wasiyoyin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da su zuwa ga diyamata wanda wannan yasa a wancan lokacin aka zauna lahiya aka aifar da yara masu hankali wanda suka san inda aka sa gaba cikin rayuwa sannan kuma aka samar da wata al'umma wadda take nutsatsa take bin dukkan al'amura na rayuwa a cikin nutsuwa wanda a dalilin cewa an samu matattaki nagari wanda waɗannan matattakin nagari dama idan ka ga namiji ga hurtaccen namiji wanda ya san inda aka sa gaba cikin rayuwa to tabbas kakka tambaya a bayan shi akwai wata mahaifiya wadda ita ce ta kawwana shi ta dora shi ta zaburar da shi ta bashi gudunmuwa ta bashi goyon baya ta bashi kulawa ta bashi tarbiya wanda har ya kai matsayin da ya kai a yau a ce wani a ce wani a ce wani to waɗannan wasiyoyi abu na harko daga cikin ababen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin diya mata akai shine baqa'u kunna fil baiti afdalu min al jihad fi sabilillah manzala ya bayyana wa diya mata cewa zaman su a gida da kula da abin da yake kai kawo a cikin gidan nan yahi daraja sama da zuwa jihadi dan daukaka tafarkin Allah subhanahu wataala duk da irin daraja da jihadi yake da amma su diya mata akan haƙin su zama a cikin gida da kula da wannan gidan a kyankashewa yara mutane a kyankashewa al'umma yara masu hankali waɗanda za su ma mutane khidma to wannan abu yahi zuwa jihadi fi sabilillahi ta bangaren da ya shahi diya mata ubangiji subhanahu wataala yake ambatawa a cikin suratul ahzab Allah ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله يكي كرا زواغا ماتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبن الإمام القرطبي يكي تشيوا دد كرا نزواغا ماتا من زان الله أما يا أمشي سورا دكا وتمتمي إيماني أكن تشيوا قرنا ai azmace ta zauna ai an tabqa al mar'atu fil bait mace ta zauna a gida ta zauna a cikin gidajen su Allah ya ce wala tabarrajna idan halin hutowa ya kama kar ku yi tabarruji kar ku huto cikin nuna tsiraici da nuna ado da nuna kawa da nuna kirar da Allah ya muku kar ku yi haka kar ku yi tabarruji irin na jahiliya hutowa a cikin irin yanayi na jahiliya a wannan ayar abu na harko da ya kamata ƴan uwa musulmi mu sani cewa baqa'ul mar'a fi baitiha ibada tu'jar 'alayha bima'ana zaman da mace za ta yi a gida yana kambacin bautan Allah subhanahu wa ta'ala, bimana bauta ma Allah kike a cikin zaman da kike a cikin gidanki, sannan kuma kina samun ladan wannan zaman da kike yi. A daidai lokacin da mafhumin mu a yau ana ga cewa idan mace bata komi, bata aikin komi, ta meke kafa a gidan mijinta, ana ga cewa wannan mace bata kawo kallo ba. Har akwai mustalah, bimana wani term da ake kira irin waɗannan mata, ana cewa manjimilce, bimana kawai ita hede ta zauna ta ci bata la tuharrik sakinan. To haka Allah ya haka Allah tsara, kuma haka Allah ya umurni ayi. Ba wanda ya dora wa mace cewa sai ta ciyar da iyalin gidanta ko kuma ta ciyar da kanta. Ki zauna ki meke kafa, baki da matsala. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ja kunnan maza akan yunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Allah ya ce maza su ciyar, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dole mutum a matsayinka na miji kai zaka ciyar. Mazalla yake cewa Sa'ad yace, Sa'ad ka sani cewa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'aluhu fi fimra'atika. Duk abinda zaka ciyar na iyalinka to ana baka lada. Kaga kenan ciyar wannan haƙi ne akan maza, ba akan su mata ba. Ba wanda yace dole dole sai mace tayi aiki ko kuma a wannan shine wani ma'aunin da za a rika auna mata akan cewa ai tana aiki wannan bata aiki la la la. Wanda bata aikin nan ta hi cikakken lokaci na ta kula da dukkan bangarorin da ya kamata ta kula da su a cikin gida. Tun daga kan shi akramaka Allahu mai gidan, sannan kuma da ƴaƴan shi, sannan kuma da tsarin gidan, tsaftan shi, da dukkan wani abin da ya kamata a mishi, da hidihi da za a rika yi da sauransu. Waɗannan ababen gaba ɗaya suna da alaka da idan mace ta zauna to wannan abin zai tafi daidai yanda Allah subhanahu wataala ya tsara shi. Matukar dai wannan matar ta samu tarbiyyar da ya kamata ta samu. Dan wani lokaci zaka ga wata wadda ba aikin take ba, komai take ba, amma kuma hallau bata abin da ya kamata hallau a cikin gidan. Al'aiti al lalle mace ta sani, kisa akan ki cewa zaman da kike a cikin gidan mijinki a cikin lada kike kowane lokaci, kaman kina cikin ibada ne, kuma tabbas cikin ibada kike, saboda amsa kira ne na Allah subhanahu wataala da yace wa qarna, ku zauna a cikin gidajenku, kika ce Allah na zauna. Kinga kin amsa kiran Allah, dan haka amsa kiran Allah da kike ibada ne. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi, ya kun da kuka yi imani ku amsa wa kiran Allah idan ya kira yau ku zuwa ga abin da ya kira ku zuwa gare shi. Dan haka kalimatu qarna, kamar da malamai suke cewa, tana daukar ma'ana guda biyu. Ma'ana na farko shine mace ta zauna a cikin gidanta. Ma'ana ta biyu kuma shine mace ta tabbatar da ta samar da wani yanayi na nutsuwa a cikin wannan gidan da take zaune. Kada zamanto gidan kowa a firgice yake, kowa a razane yake, kowa a cikin halin rashin jin daɗi yake. Bimana kawai gidan dai ana dai zaune ne kawai, kowa baya jin daɗin zaman da ake. Wa qarna fi buyutikum, daga cikin ma'anan da zai iya ɗoka, ki tabbatar da cewa kun rayu cikin sakina, kun rayu cikin waqar, cikin nutsuwa, cikin hali wanda yake mai kyau. A daidai lokacin da in kika ajje hankalinki irin wannan rayuwar, tabbas zai samu a cikin gidanki. To wannan shine kiran da addinin musulunci yake, wasiya ta farko daga cikin wasiyoyin da addini yake wa diya mace shine ta yi kokarin zama a cikin gidanta. Ɗaya daga cikin malamai yake cewa a cikin wannan aya akwai dilala ala annan nisaa ma'murat biluzumil buyuti manhiyatun 'anil khuruj. Lalle a cikin wannan aya za mu fahimci cewa mata an umurce su akan su lazimci gidajensu, sannan kuma an hana su akan su huta sai inda larura, sai inda wani al'amari ya taso buƙatar a huta, an ta kama sai a huta. Amma haka kawai ya zamanto mace ba za ta zauna a gidan mijinta ba, kai zaman da za ta yi a gidanta, zaman da take a gidanta da zaman da ta da yawace da take yi, idan aka hada su sai ga abin ya kusa 50-50, bimana ya kusa kaman rabi da rabi. Duk inda aka yi wani abu a garin nan sai ka ganta a can. gidanki wa zai kula miki da shi, diyanki wa zai kula miki da su. Yanzu daga cikin koke-koken da ake na rashin tarbiya, yaran a sa su cikin gida a musu abin da ya kamata ne ya gagara. Yau aka ce maka ba a makaranta, yau aka ce maka ba a lakol, to fa uwayen sai su rasa yanda za su yi da yaran. Ba su musu tsarin da yaran za su iya zama su yi karatu ba, ko karatun na makarantan ko karatun na boko a gida. Kun dame mu ku tahi, duka rashin tsari ne. Baki abin da ya kamata ki yi ba na tsara ɗiyanki, ki ɗora saman turban da ya kamata. Daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kaza za ku yi, daga kaza zuwa kaza kaza za ku yi. Ki tsara musu komi. Ga lokacin karatun Qur'ani, ga lokacin karatun hadisi, ga lokacin karatun boko, ga lokacin kallon tele, ga lokacin wasa, ga komi ya zamanto munazzam. Ga lokacin da za su yi aiki, sun kai inda za su yi aiki, daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, wacce kaza za ki yi, wane kaza za ka yi, ya zamanto rayuwa a tsare. Shi yasa wallahi jin daɗin rayuwanka yana da alaƙa da irin tsarin da kai kake da. An bakka da tsari, bikki da tsari, wallahi komi kika mallaka ba za ki ji daɗi ba, komi ka mallaka ba za ka ji daɗi ba. Ba ga gidajen ba za ka ga an mallaki komi, amma kawai rayuwar gata nan babu wani ɗanɗano, saboda babu nizam, babu tsari, babu tarbiyya. Shi ko ba abin da zai tabbatar da tahiyan gidaje ya zamanto suna tahiya normal yanda ya kamata, yanda ya kamata. Matuƙar ba tsari aka yi ba, tsari da yake da alaƙa kai tsaye da addini, ta ɓangaren da ya shahi rayuwa da ɓangaren da ya shahi addinin. Inda haka ne kawai ta ci barkatai, zubin goro gaba ɗaya a zubo tare, ba wani abu wanda zai bambanta kaza da kaza, to wallahi babu yanda za a ji daɗi. Amma aka tsara komi, dole kowa zai ji daɗi. Yara ne misali, kowa ga inda, misali ga inda nan wurin zaman wane ne, nan wurin zaman kaza ne, zamanto in manya suka zo ga inda za su zauna, su yara ga wurin zaman su, ga kotun su, ga ɓangaren su, kowa ya san haƙƙin shi a ɓangaren da ya shahi abubuwa ma da ake rayuwa da su a cikin gida. Ya zamanto hatta da butan da yaro zai ɗoka ya san wacce ce tashi, wacce ce ba tashi ba. Idan kika yi haka, kika tsara waɗannan abubuwan, wallahi za ki koma gehe. Sai ki ta subuhun quddus rabbul mala'ikatu war ruh, kina ma annabi salati, kina istighfari, bakki da matsala, saboda Allah subhanahu wataala ya sanya miki qurrata a'yun, abinda zaki kalla idan ki ji dadi, to dole sai kin zauna a gidanki. An biki zauna ba, haka ba zai samu ba. Kina yawace yawace, ke da kanki biki san me kike ba, to in ana maganar ɗiyanki kuma ba za a yi maganar ɗiyanki ba. Da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mata akan cewa wajibi ne su tashi su yi abin da ya kamata a cikin gidajensu. Ta haka yake cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, mace makiyayiya ce a cikin gidan mijinta, sannan kuma ita kin abartan abin tambaya ce akan abin da ya shahi wannan kiwon da aka bata. Kin yi abin da ya dace, ko kuma kawai ɗiyan shi da ya kai da gizo da kuka aihuwa kawai, banda abubuwar suke za su sukurkurtar da tarbiya, ba abin da yake musu. Ya zamanto an suna gida, kowane lokaci tele suke kallo, kuma telen suke kallo, tashar arewa suke kallo kowane lokaci. Yana take ashvent cut, su ma ɗiyanki haka suke ashvent cut wajen kallonta. Da abin da ya dace da abin da bai dace ba, kuma dama abin da bai dace ba shi yayi yawa. Ke a zaune, su a zaune, ɗiyanki manya sun girma, sun mallaki hankalinsu, ana abubuwan da bai kamata ba, da yara ƙanƙana da wane ne, duka kuna zaune, tuna za a ki gani da kyau. Ƙarshe dole zamanto yaran nan kin ɗora su akan turban da bai kamata ki ɗora su ba, a lokacin da ya kamata ki zauna ki meje ƙafa ki ce wash, wayyo Allah, alhamdulillah, rayuwa ta yi kyau, to ke kuma a lokacin ne kika fara shiga rikici, saboda lokacin yaran sun taso kuma sun fara ɗauko magana. Baki abin da ya kamata ba a lokacin da ya kamata, don haka ba za ki ga abin da ya kamata ba a lokacin da kike jiran ki ga abin da ya kamata. Wannan ita ce alhaqiqatul murra, gaskiyan da ya kamata ki hodi ma kanki, ki tsaya ki ma kanki karatun tanusu, ki tsaya ki ma kanki lissahi, ki tsaya ki ma kanki raskonar rayuwa, kar ki tsammanin cewa haka yanda kike tahiyyar nan haka abuwa za su tahi la ina amala law kanat ad-dunya tadumu bi ahliha inda abun yana dawwama ai ba haka ba rana tana hutowa tana fada tana hutowa tana fada kina ga cewa ku ku ne ƴan mata ko ku ne wane ne haki zo ki aure a zo ayi wane ne kaza 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 yau da gobe ki rika wani tari kina lankwasawa kina wane ne har ki kai ki zama kin kai karshe waja'akumun nadhir mai gargadi ya zo miki gashin ki diya fara furfura huskar ki duk irin kuskurimar da zaki ta fara yaba ta fara nadewa wasu jijiyoyi sun fara bayyana a goshinki to ki tsaya kima kanki abin da ya kamata tun a wannan lokacin da kike cikin yanayin da ya kamata saboda wancan kin ma zai zo kuma yana zawwa ne tadrijiyan a hankali yake shigan dan adam yana shiganka a hankali yana shiganka a hankali yana shiganka a hankali hakka kai matsayin da la tastati an tuharrika sakinan to ki tsaya ki ba diyan ki tarbiya wallahi babu gatan da mace za ta ma kanta sama da ta tarbiyantar da yaranta manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da Allah ya arzuta ta da aihon diya mata guda uku ta kula da tarbiyyar su ta musu abin da ya kamata har ta kai inda ta rabu da su ta musu aure wannan matar makomanta gina aljanna ne wata mace ta ce ya rasulullahi ƴan mata guda biyu fa manzo Allah ya ce ƴan mata guda biyu su ma haka to ke yanzu akan wannan hadisin wani irin mataki ne kika doka sai ka ga gashi nan abu ne gara basa ce lalle aiki ne jajjawur amma kuma in baka yi shi ba wahalar da zaka shiga sai ta hiye maka wannan abin da zaka yi kaga kana da guarantee da izinin Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin idan kika tsaya kika jajirce kika tarbiyantar da su Allah subhanahu wa ta'ala ba zai saki kasa a guyuwa ba sannan kuma ga irin ladan da zaki rika samu na kamashin kin dora su aiki alheri bayan kin mutu addu'o'in da za su rika yi miki sannan kuma duk wanda aka je misali aka mata aure to za ta zauna dan saboda ta san abin da ya kamata ta yi ta san abin da bai kamata ta yi ba amma ina amfanin ki aurar da yaran saboda tsabagen biki ba su tarbiya ba ya zaman to kina aurar da su kuma za a nada sabon rikici da tashin hankali da furgici da rashin sanin ya kamata idan ana baka labarun wasu ababen da suke faruwa a cikin wasu gidajen na aure subhanallah aqluka la yusaddiq kota kota hankalinka ba zai gaskanta ba ko kuma sai ka ce wai a cikin wannan mutanen da muke rayuwa muna kallon juna muna zuwa muna zauwa a cikin su ne wannan abu yake faruwa wallahi a cikin su ne yake faruwa ina aka samu matsalar ba a tarbiyantar da su ba a tarbiyantar da yaran ba haka kawai aka sake su daga kowa zai dandana kudin shi kuma kowa zai ji a jikin shi to waɗannan ababen gaba ɗaya ba sa samuwa a haƙiƙanin al'amari idan mace bata dauki lokacinta ta ba ma gidanta ba idan kika ba gidanki wannan lokaci to wannan zai taimaka miki akan ki abin da ya kamata a cikin wannan gidajen naki ta hanyar ajje komi inda ya kamata ajje shi ta hanyar komi ya gudana a irin yanayin da ya kamata ya gudana dan haka wannan aya tana karantar da mu kenan cewa al-istiqrar mutum mace ta tabbatu a cikin gidanta sannan kuma mace ta samar da yanayi mai kyau wanda za a rayu a cikin nutsuwa miji a cikin jin dadi ke a cikin jin dadi sannan kuma a lokacin za ku kyankeshe yaran da za a rika alasan barka yaran da za su amfani al'umma ba wani za su zamanto al'umma kai tsoba da tashin hankali da furgici su zamanto bala'i su zamanto virus a cikin mutane duka kyankeshe su ake ba daga sama suke sabkowa ba kyankesar su ake waye kyankeshe su uwayensu mafi yawanci za ka samu idan ka ga yaro bai samu tarbiyyar da ya kamata ba lalle ana samun ibtila'i da jarrabawa ɗaiɗaiku amma mafi yawanci sababin da na tarbiyya ake bari Al-Qadi Abubakar Ibn al-Arabi yake cewa abinda ake nihi karkashin wannan ayar mace ta zauna a gidanta kar ta motsa daga cikin gidanta mana kar ta huta kuma sannan halin huta in ya kama kar ta huta a cikin tabarruji. Aya ta biyu take mana bayani akan cewa mace ta zauna a gida kar ta huta. Ubangiji subhanahu wataala da yake bamu labarin Annabi Musa alaihi salatu wasalam lokacin da ya kashe bakibde sannan kuma ya bar inda fir'aun yake ya zo kasar Madayana. Shine Allah ce walamma warada ma a Madayana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudan qala ma khadbukuma qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir fasaqalahuma thumma tawalla ila zilli hazuwa karshen ayoyin. Mahallu shahid anan Annabi Musa alayhi salatu wasalam lamma warada ma a Madayana lokacin da yazo daidai ruwa na garin Madayana wajada alayhi ummatan sai samu wasu jama'a minan nasi daga mutane yasqura suna shayar da dabobin su a daidai lokacin da kuma wajada min dunihi mumra'ataini tazudan sai samu wasu mata wasu ƴan mata guda biyu su kuma a gehe sun kebance sun huta daga cikin jama'a kaga alaman tarbiya kenan. Baya zaman tuba mace ita ce za ta rika kutsowa sai dai kai namijin ka rika jin jikinka subhanallahi za ka ga wallahi haka yana faruwa. Mace wadda ta kai ta kawo kana ga cewa ya kamata a ce ta mallaki hankalinta wallahi idan wani abu na cunkoso ya tashi malam batta kulawa da jikinta ba ruwanta yanda namiji misali zai iya zuwa ya kutsa ya shiga cikin jama'a wallahi za ka ga mace tana kutsa sai dai ga mutane idan suna da tarbiya su rika bajewa suna bata waje to ya za su yi Allah ya jarrabe su da irin waɗannan macen da za ta kutsu kai cikin jama'a. To su waɗannan ƴan matan guda biyu sun tarbiyantu sun samu tarbiya da aka bussa cha kuɗuwa da maza suka zamanto a gehe. Annabi Musa ya tambaye su ma khadbukuma miye labarin ku kuma suka ce qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir ba ma sharar dabobin mu har sai waɗannan mahaya sun kare sun share sun tahi mu kuma sai mu share dabobin mu daga baya lokacin da rijiya ba kowa. Suka ce kai wai dalilin ma hutowar mu wanda kaga mun huto abuna mahaifin mu shaykhun kabir lattijo ne wanda yake ya tsuha ba haka bane kawai makama hanya muka huto a kaga hutowa ne amma akwai dalilin da yasa suka huto. To tunda dalili yasa sun huto kuma yaya kamata su mu'amalanci kansu sai suka mu'amalanci kansu mu'amala ta tarbiya saboda irin tarbiyan da waɗannan yaran suka samu waɗannan ƴan matan suka samu Allah subhanahu wataala da kanshi yayyabe su akan cewa waja'at ihdayhuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana Allah ce ga ɗayan su tazo tana tahiya a cikin kumya wanda wannan yake maka nuni akan cewa lalle waɗannan yaran sun tarbiyantu daka wallahi dukkan mutumin da yayi aure dukkan matar da tayi aure tayi kokari matuƙa ta kai ta kawo ta bada lokacinta ta tabbatar da cewa ta tabbato a cikin gidanta tayi abin da ya kamata ta ba diyanta tarbiyan da ya kamata wannan shine abin da zai zauna da su lahiya. Amma idan aka bauɗe aka bar hanya aka ji aka kama wasu kame-kame zaki wahalar da rayuwarki marra kin wahala kin gaji kuma ba wani abin da zaki samu hatta a duniya da kike tsammani kai kana tsammanin Bature zai huddo diyamace saboda ya ji mata dadi ne hawa mala ka karanta abin da yake faruwa a can ka duba abin da yake faruwa a can kuma ka karanta tarihi saboda su iya daga cikin ahdafinsu da manuhohinsu ya za a yi ta huto in kika huto kuma wallahi banda wahala babu abin da zaki sha ke da aka yi umarni aka safkar da ayoyi aka ce ki zauna a gida ki zauna a kai miki garin kina zaune a gida kika ce ke ma ya kamata ku huto ku yi kafada da namiji ya sai kika fada da kafada da namiji ina hankalinki ya tahi kina tsammanin zaki iya sauya abin da Allah yayi ne wallahi baki sake sauya shi ba wahala kawai zaki sha kuma karshe ki tashi a tutar babu da haka ki zauna a cikin gidanki karin bayani akan wannan gaba ta farko daga cikin wasiyoyin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su ga kiyama ce insha Allah ta'ala zai zo a sati mai zawa a daidai wannan lokaci a wannan kafa ta Al-Huda Ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantar wadda yake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله